Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 6025 da kuma 19. Abin nan ya mai da ke Jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a kodi yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a daidai wannan lokaci na shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa al'ummar jihar Bauchi na ci gaba da jimamin rashin wasu dalibai 20 da suka rasa rayukansu bayan wani mummunan hadarin mota da suka yi.
Karamar hukumar Kusau da ta taba haduwa da jiyayi da al'adaji irin abin da ya faru ce ba.
Sannan yau za mu so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan matsaya da kungiyar gwamnatin Najeriya ta cimma na cewa ta goyi bayan a bar kowace jiha ta kafa rundunar 'yan sandanta domin tabbatar da tsaro. Shin menene ra'ayinku? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jiro lambar. Sannan muna tafi da labarin wasanni daga Ghana, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ranar 2 ga watan nan na Fabrairu, mayakan kungiyar Boko Haram fiye da 24 suka fito daga mabuyarsa a dajin Sambisa suka mika wuya ga hukumomi. Mika wuyan da suka yi na zaman wata muhimmiyar nasara da dakarun Najeriya da kuma sauran dakarun kawancen yankin suka samu akan kungiyar da aka karyawa lagu. Duk da haka tana zama mummunar kungiyar 'yan ta'adda. Major General Rogers Nicholas na rundunar sojan Najeriya ya faɗa wa sashen Hausa na murya Amurka cewa ya yi imani wasu da yawa za su ƙara mika wuya. Ɗaya daga cikin waɗanda suka mika wuya ya faɗi cewa shi da sauran mayakan sun fuskanci matsalar rashin abinci da ruwa da magunguna. Tubaban ɗan Boko Haram ɗin ya faɗa wa murya Amurka cewa mun sha wahala a daji. Amma yanzu godiya ga Allah mun samu karbuwa wajen hukumomi kuma suna kula da mu. Ya ci gaba da cewa ina kira ga sauran waɗanda suke can cikin daji da su ajiye makamansu su mika wuya ba abin da zai same su.
Cikin yanayi na takatsantsan Amurka ta yi na'am da matakan da Pakistan ta ɗauka a wannan makon na haramta wasu kungiyoyi tare da ɗaiɗaikun jama'a dake cikin jerin sunayen da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ayyana su a zaman 'yan ta'adda. Amma jami'an Amurka ba su ce ko matakin ya isa ya sa Washington ta sassauta yunkurin da suke yi na sanya Pakistan a cikin jerin ƙasashe ko kungiyoyin ƙasa da ƙasa da ake sawa ido akan samu suna samar da kuɗaɗe don ayyukan ta'addanci ba. A cewar wani rahoto da kamfanin Reuters ya fitar a wannan makon, Amurka da Burtaniya sun gabatar da wani ƙuduri a gaban kungiyar ƙasa da ƙasa da ke yaƙi da masu halatta kuɗaɗen haram da ake kira Financial Action Task Force da Turanci. Akan ta sanya Pakistan cikin jerin ƙasashe da take sawa ido. Daga baya rahoton ya ce ƙasashen biyu sun shawo kan Faransa da Jamus akan su goyi bayan ɗaukar nauyin gabatar da ƙudurin. Za a fara taron ƙungiyar da ke sa ido a birnin Paris a ranar 18 ga watan Fabrairu. Wani babban jami'in Pakistan ya ce ƙasar na bin ƙa'idodin da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya kuma yana sanar da sauran mambobin majalisar akan matakan da Pakistan ke ɗauka don kawar da batun samar da kuɗaɗe don ayyukan ta'addanci da ake zargin ƙasar da shi.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma, wanda yake tsaka mai wuya, ya kare kansa a wata hira da aka yi da shi kai tsaye a tashar talabijin yau Laraba. Yana mai cewa babu adalci matsan lambar da ake yi masa na yayi murabus kuma ba a gaya masa laifin da yayi ba. Da yake magana da tashar talabijin ta kasar da ake kira SABC a takaice, Zuma ya ce ya gana da manyan shugabannin jam'iyyar ANC mai mulki a ƙarshen makon jiya kuma ya amince da cewa zai yi murabus amma wanda za a jinkirta. Amma shugabannin na ANC sun ki su amince da wannan tayin da yayi musu, suka buƙace shi da yayi murabus nan take. Jam'iyyar ta ce majalisa za ta kada kura'a nuna rashin amincewa da shugabancin sa Gobe Alhamis idan Allah ya kai mu idan har bai sauka ba kafin lokacin.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa yau Laraba cewa gwamnatin haɗin gwiwar ƙasar na nan daram kuma yayi watsi da kiran da rundunar ƴan sandan ƙasar ta yi cewa a tuhume shi bisa wasu laifuka biyu kan cin hanci da rashawa. Netanyahu ya ce babu wanda ke da shirin yin zabe, ya kuma ci gaba da cewa za mu ci gaba da aiki tare don ci gaban ƴan Isra'ila har zuwa ƙarshen wa'adin mulkin mu. Kiran da aka yi game da tuhume-tuhumen manyan laifuka jiya Talata na zuwa ne bayan watanni da aka kwashe ana bincike akan zargi-zargin cewa Netanyahu ya karbi kyaututtuka masu tsada daga hannun wasu attajirai. Attorney General na Isra'ila Avichai Mandelblit ne zai yanke shawara ko za a tuhumi Netanyahu ko kuma a'a. Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To ana ci gaba da jimami a karamar hukumar Misau dake jihar Bauchi Arewa maso gabashin Najeriya. Bayan wani hadarin mota da yi sanadin mutuwar ɗaliban makaranta 20 da malamin su ɗaya da kuma direban motar da suke ciki yayin da suke kan hanyar su ta zuwa Kano. Daga Bauchi ga ƙarin bayani daga Abdulwahab Muhammad.
Wannan dai hatsari ne da ya kada al'ummar Misau da ma jihar Bauchi baki ɗaya bisa ga yanda wannan hatsarin ya faru da kuma wanda ya ratsa da su. Yara ɗalibai 'yan makarantar sakandare da ke ziyarar ƙarin ilimi su 20 da malaman su guda biyu suka kwanta dama a wata taho mugama da mota kira trailer. Mai matawa sarkin Misau Alhaji Ahmed Suleiman wanda aka gudanar da janazar a kofar fadarsa ya ce al'umma baki ɗaya na cikin jimami.
Gwamnatin jiha da har gwamnati shi da kansa ya zo shi ne ya yi tasiriya na shi kadai ba ɗaya ɗaya ko wanda suke tsammanin na gwamnati sun zo mana tasiriya kuma dai Allah mun ce gafar ta musu Allah ya sa hutu ne. Wanda ya suka rasu da aka gina idan su ɗalibai guda 20 ne malamai guda biyu da kuma direban shi ne ya zama jimla 20 da uku wanda aka gina idan da kowar fada jiya.
Malam Nasiru Darazo wanda ya rasa kaninsa a wannan hatsarin ya ce iyalinsa na cikin makokin wannan rashi.
To abinda zan ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin karamar hukumar kusau da tattaba haduwa da jiyayi da al'adaji irin abin da ya faru ce ba domin ni ina karamar hukumar kusau ta cikin babban asibitin kusau aka kawo gawo daga ɗaya lokal gama wani jami'a tsaro suka kawo su wanda an kaga gawakin su nan babu daki sun ce karamar hukumar su sau a cikakke take fakil ba a samu dama tsabar cikowa ba ma aka yi zana idan su sai misalin karfe 7 da rabi na dare bayan an yi sallar magariba.
To kowane hali wannan makarantar sakandaren jikakke dawo ke ciki bayan wannan hatsarin ga shugaban makarantar da ƙarin bayani.
Rabiu A. Ahmed matsayin abu su ne yawa ta ba da hutu na kwana uku daga ba za a sa koma aiki ba sai juma amma komi da kun tsaye jana'izar su ana ta zuwa ana ta gaisa da iyayen yara da sauran su duk an yi kuma gwamnatin ce ta yi mana kokari ta ba iyayen yaran ke tallafi kuma akwai su dan majalisa sun ba da tallafi a kan abu da iyayen yara da su honorable gwamnatin su sun yi kokari sosai akan shirya tun lokacin da suka rasu da kafin bayan
Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kulli nafsin ra'iqatil mauti ayar qur'ani ce duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauci bigar nan dai mutuwa da zai yi
wa sai mu ce Allah ya ji kansu. A Najeriya har ila yau mahukunta sun fara kiran a dauki matakai bayan da hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta zamani ta Najeriya wato NITDA ta fitar da wani gargaɗi kan yiwuwar samun kutsen masu satar bayanai musamman ma a bankuna da ma'aikatan Najeriya a wannan shekara, lamarin da ka iya kaiwa ga asarar ɗumbin kuɗaɗe. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamu ya kai aiko mana.
wannan an karbar ta kai ga zauren majalisar dattawan Najeriya inda aka zanta kan lamarin.
If we cannot protect malicious and vexatious,
idan ba za mu iya kare kanmu daga zamba cikin aminci na kafafen samar da yanar gizo ba, ta yaya za mu iya amfani da kafarmu ta yanar gizo wajen kare mutunci da tsaron Najeriya inda an samu akasin kawo mana hari na makamin kimiyyar yanar gizo? Sanata Dino Mai Layi ke magana kan wannan batu a zauren majalisar.
Is to make sure that these agencies of government
da aka mafita ga wannan damuwar ita ce mu buƙaci hukumomin da haƙƙin kare kafar ta yanar gizo ke wuyansu su farka don sauke nauyin da ke kansu. Bayani ɗaya kawai na ƙarya zai iya jefa Najeriya cikin babbar damuwa. Mataimakin shugaban majalisar dattawan Ike Kwaramadu da ya jagoranci zaman ya ce ya zama wajibi gwamnati ta farka don samun kariya.
The hacking tower referred us emails.
Kullum ‘yan damfarar yanar gizo kan shigo cikin akwatunan sadarwarmu na email da buɗe shafuka da sunayenmu inda sukan damfari mutane. Wannan ya kai sai da na fitar da sanarwa cewa ba ni da wani jawabi na ƙashin kaina a yanar gizo. Da zarar an toshe nan sai ‘yan damfarar su buɗe can. Iko Ramadu ya ƙara da cewa mafi damuwa shi ne gargaɗin yaƙi ta yanar gizo da ke tinkaro Najeriya. Kamar yadda mukan shirya don yaƙi na soja don kare ƙasa, haka ne ya dace mu shirya don yaƙi da hari ta yanar gizo kan cibiyoyinmu. Mataimakin shugaban majalisar dattawan ya karanta ƙudurori biyu da aka ɗauka kan wannan barazana da ke tinkarowa.
One is to urge the National Security Advisor to.
Kamar ko shi ne mai ba wa shugaban Najeriya shawari kan tsaro, Janar Manguno ya ankarar da cibiyoyin tsaro da bankuna kan wannan barazanar. Mataki na biyu shi ne sanya kwamitin majalisar dattawa na kimiyya da kare yanar gizo ya shirya babban taro da zai haɗa dukkan masu ruwa da tsakiya wannan bangare. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja.
A farkon makon nan ne kungiyar gwamnonin Najeriya ta nuna goyon bayanta ga kiraye-kirayen da wasu ke yi na cewa a bar jihohi su kirkiro da rundunar 'yan sanda na ƙashin kansu da nufin daƙile matsalolin tsaro da ke addabar yankunansu. Wannan matsaya da kungiyar ta bayyana na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshibanjo yayin wani taro na koli kan tsaro da majalisar dokokin Najeriya ta shirya a Abuja, ya bayyana cewa shawarar kirkiro da 'yan sanda na jiha ita ce mafita. Sai dai yayin da wannan batu ke ƙara samun goyon baya, wasu na ganin barin jihohi su kirkiro da rundunar 'yan sanda na ƙashin kansu tamkar miƙa musu makami ne ga namusgunawa abokanan hamayya da kuma biyan wasu buƙatunsu na kansu. Shin ya kuke kallon wannan lamari? Kafin mu buɗe layukanmu ga a shakata da wannan waƙa.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a ƙarfe 3:13 agogon Washington. Ga kira mun samu daga Kano. Wane ne akan layi?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To kana tare da Umar Ofisa Unguwa Kulai mai fata daga nan jihar Kano Najeriya.
To muna jin kamalan Umar.
Na ji daɗin kama ku wannan maudu'i ne saboda rediyo ta ɗan ɗauke yanzu.
To yau muna magana ne kan batun matsayin da gwamnoni suka cimma ta cewa sun amince a kafa rundunar 'yan sanda a kowace jiha. Ta wato
gaskiya wani abu bai dace a yi shi ba. Gaskiya gwamnatin tarayya take da iko ta ba da tsaro a dukkanin, kuma inda aka ce gwamnatin tarayya ta iya jadawalin, to za mu iya cewa gwamnatin tarayya ta gaza ba da tsaro kenan. Gaskiya ba mu yadda a yi jihohi ba saboda kasu zo su yi kama karya don cimma abubuwa na burin su. Wannan shi ne a
takaice. Amma Malam Umar suna
daga jihar Kano a taki lafiya.
To wadanda mun gode Malam Umar daga Kano. Wani mun je jihar Naija. Wani ne kan layi?
Malam Muktari Matsiri, kira ba kuɗi a jiya tsohuwar kasuwa Madiga.
To muna jin ka Malam Muktari.
maganar cewa ƴan sanda su yi a jahohi su yi ƴan sandan su a gaskiya ba mu goyon bayan wannan ba.
Dalili?
Dalili guda ɗaya shi ne za su yi amfani wajen mutu da na'ama dukkan wani wanda suka ji suna jin haushin shi ko kuma abokin adawa.
To amma su ƙorafin da suke shi ne cewa ana samun jinkiri wajen kai ɗauki ta fannin abin da ya shafi tsaro. Idan da a ce akwai ƴan sanda na jiha nan take za a sami damar daƙile wata damuwa da ta so.
Akwai haka ɗin, amma gaskiya ran kai daɗe abin da nake tunani ko su ɗin suka dawo a haka ɗin abin zai kasance, domin matsalar da ƴan sanda ke yanzu ko da wani matsala ta samu da ka kira an kira ƴan sanda wanda ya ce ko a ce mai motar ba mai ko kuma dai su kawo wasu matsaloli har sai an gama a ɓannan da ake yi tukuna.
Allah Muktar kenan daga jihar Neja, bari mu je Kaduna. Wane ne a kan layi?
Amin Lalo, barka da lasariya.
Yawwa, barka da wannan yammaci.
Sunana Murtala, ana kiran ku daga Rarraga Sakamakon Tarayyar Najeriya.
Yawwa, to muna jin ka Malam Murtala.
Ai, kwata-kwata Malam, din ɗan majalisar da na ba shi ƙuri'a yadda da wannan, to wallahi daga ranar na dinga da abin da Allah ya rubuta min na shiga Libya da zaɓe na je na zaɓen su kenan. Saboda wannan abubuwan ai kasan da ya zamanto shugabanni sun ci san talakawansu ake wannan abun. Shugabanni, amma mu yanzu ƙasar ku mu talakawa muke ci san shugabanni. Kuma in ka duba kamar America da suke da irin wannan sandan jihohi, su ma za ka ga ai su suke tsananin san talakawansu. Mamun Lalo da ba ne ni, idan na ɗauki mota na tafi kudancin ƙasar nan, jami'in tsaro yana ganin plan namba na daga arewa ne, ya dinga siyasan da ya ci wani abu a jikina, ina ga kuma an ba shi adana. Sai ya kashe ni ya binne ni a can ma ba ma sani ba, kaga kenan ko. To kwata-kwata ban yarda da wannan tsari ba, magana na gaskiya, da fatan za ku tashi lafiya.
Murtala daga jihar Kaduna, bari mu sake komawa Naija. Wane ne a kan layi?
Sunana Suleiman.
To muna jin ka Suleiman.
Suna kira daga Kwanta Gora ne.
Yawa, to muna jin ka.
To gaskiya ni wannan abun ban goyi baya ba.
To
saboda gaskiya in aka ce gwamnoni su kirkiro ƴan sanda nasu na kansu
na jiha,
za su yi amfani da wannan daman ne. Su dinga musguna ma abokan adawan.
To layin Suleiman ya tsinke ga dukkan alamu, bari mu sake kobawa Kaduna. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum salam.
Malam Mahmud Lalo, barka da la'asariya.
Barka da wannan yammaci.
To sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawuka nan Najeriya.
To muna jin ka Alhaji Musa.
To alhamdulillah, a matsayina na ɗan Najeriya kuma ɗan ƙasa wanda ba da shawara a wannan al'amari, muna kira ga ƴan majalisar tarayya na Najeriya daga sadatocin su zuwa ƴan majalisar wakilai. Wannan kuduri da ake magana wai za a jihohi kowa ya gwamnati jami'an tsaron ƴan sanda. To tsakani da Allah ba ƙaramin kuskure ba ne. Kuma muna kira ga dukkansu, su kansu gwamnati, suka suke ci. Ai, akwai mutanen da suka san unguwanni, ƴan jarumai da gora, ya kamata su zo inganta su ne a unguwanni. Amma ƴan sanda na jihohi, to idan aka ce za a yi irin wannan abu, tsakani da Allah, to duk wani ɗan adawa a jiha to ya zama sunan isori. Da haka muna kira ga wannan kuduri, kada Allah subhanahu wataala ya ba su damar tsarkar da wannan kuduri. Ƙarshe na ra'ayi kenan, Alhaji Musa Garo, a tashi lafiya.
To madalla, bari mu je Mubi. Wane ne kallai?
Baba Ganya ne daga Mubi.
Yawa, to muna jin ka.
Kirkiro ɗan sandan jihohi kawai zai kara tashin hankali ne a Najeriya. Domin kun ga yadda jihar Benue da Taraba suke yi, wannan ma ana ɗan sandan tarayya. Saboda ina ga jihohi, saboda haka tantan bai dace ba, mu ba mu yarda ba.
Amma baka ganin zai ƙara samar da tsaro a jihohin nan idan aka ce ga ƴan sanda a kusa-kusa ta yadda ba sai an ta faman neman izinin a turo ƴan sandan daga can saman gwamnatin tarayya ba?
Wannan ma ana ba da umarnin ai, amma ina ba amfani da shi, saboda haka amfani da ƴan sandan tarayya shi ne kawai mafita.
To me kira kenan daga Yobe? Mu ne da godiya, wato Mubi. Bari mu je jihar Yobe. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum, mai magana Ali Rafkana Gashuwa, babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya.
Wa alaikum salam Malam Ali.
Abinda jihohi suka nema na su samu ƴan sanda da jami'an tsaro da suke so, ni ana wa ganin kar gwamnatin tarayya ta yadda, saboda yadda ƙarfin shugaban ƙasa ya zama bai da ƙarfi sosai. saboda bayan da laya ce jiha tana da wannan kuma sannan kuma inda jihohi suke gudanar da zabe halauka makaryan da ake miki za ta kara karuwa a yanzu haka ma ta kai abinda aka yi a jihar Benue din nan kamar yanda aka sa wasu yan banga aka ce jami'an tsaro ne ai gwamnati ba ta yarda da su ba
Malam Ali ba ka ganin da yake muna kwaikwayon kasashen da suka ci gaba ne inda su a jihohi na akwai yan sanda baka ganin matakin da su suke su dauka su gwamnatin yana kan hanya
yato ci gaban ai ba mu kai gare shi ba mun dan ci gaba kadan amma ba kamar yanda ake nufi ba saboda yanzu siyasar Najeriya har yanzu ba demokradiya ake yi ba irin cikakkiya yanda ake so saboda demokradiya cikakkiya wanda kai talaka zaka je ka zabi wanda kake so kuma gobe in kaga wannan bai ma ba ka canja yanzu amma a Najeriya duk gwamnatin da take mulki a guri zaka ga tana hana kowa sakat ko a PDP kake ko a APC duk wanda ya karba amma muna
Ali Rafkara kenan daga UB bari mu je Zuru Jake Biwa ne akan live
kuna magana da Mikaelu Adamu sarkin aski Zuru road block
to muna jin ka Malam Mikaelu
to gaskiya dangance da
kana tare da Malam Mikaelu
al'amarin bai kamata ba
dalili
saboda zai kara kashe dangantaka ma na yan sanda saboda haka ina kira ga shugabanni don Allah ga bisa ga wannan abun da aka ce za a yi za a dauki yan sanda na state gaskiya wannan ni ban bada nawa gudunmawa ba a dauki wannan yan sanda na state
to madalla mun gode a Malam Mikaelu daga zu jihar Kebbi kuma da kiran naka muka kawo karshen daukan wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin bada gudunmawa su kada manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka karfe 3:21 a nan Washington DC yanzu kuma ga labaran wasanni
wasanni a takaice
dan mu soma labarin wasannin ne akan hukumar kwallon kafar kasar Ghana inda iyaye da waɗanda suka rawa sun kai tsaki a fagen kwallon kafar ke neman a hanzarta yanke hukunci a kotu domin tabbatar da komawa ga wasannin league din premier kasar Ghana yanzu tilas ne za su yi hakuri har wani mako bayan da wata babban kotu a nan Accra ta dakatar da sauraron wannan kara da Accra Great Olympics ta kai akan kungiyar kwallon kafar ta kasar Ghana a ranar 21 ga watan Fabrairu Hukumar Directorin Accra House of Oak sun dakatar da mai koyar da club din wasa coach Frank Nuttles akan kwandilansa bayan ya bayyana cewa yana shan hankalin ɗan wasa kada su sabanta kwantaraki su da club da kuma shiga duk wani harkoki waɗanda ba su dace da sharuɗa na club ba Mai koyar da Tamayu Football Club wasa Enos Adepa ya gargadi a Santi Kotoko da su maida hankali kan samun shiga zagaye na gaba kada su yarda da duk wani tsangwaman da za a yi musu in sun isa kasar Congo don yin wasa na zagaye na biyu tunda wato hikima kurma ta kwake bukata domin su ci karfin Kara Club a Brazzaville yace ba zai yi mamaki ba in Kotoko ta samu shiga zagaye na gaba a makon da ya gabata ne Kotoko ta kara da ainihin kara a nan Kumasi inda Kotoko ta yi nasara da ci daya da nema shugaban Ghana Olympic Committee Mr. Ben Nunu Mensah ya faɗa cewa kasar Ghana ta shirya wa wasannin wato Commonwealth na shekara ta 2018 wadda za a yi a Gold Coast din kasar Australia daga ranar 4 zuwa 15 ga watan Afrilu wasannin Commonwealth na shekarar nan suna fatar sai sun ciyo lamban girma a wannan wasa da haka muka iso karshen labarin wasannin Radwan Allah Mukhtar Abbas Sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Jakadan Amurka a Habasha Michael Reno ya bude wani taron bita na kwana uku na yankin wanda ya kunshi tsofaffin hannu masana kiwon lafiya da Amurka ta horas a wasu manyan tarurrukan kiwon lafiya na duniya ya bude taron ne ranar 6 ga watan Fabrairu na shekarar nan a Addis Ababa
Taron ya kawo akalla mahalarta 22 daga kungiyoyin da Amurka ta dauki dawainiyar horas da su daga kasashen Habasha, Lesotho, Malawi, Switzerland da Tanzania da zummar musayar bayanai akan hanyoyin da suka fi dacewa na ganin bayanan kiwon lafiya sun kai ga al'umma. Taron ya kuma samar da kayan aiki ga mahalartan da za su kwadaita wa mutane neman bayanan haɓaka kyawawan halaye game da kiwon lafiya ta wajen samun alƙalumma da dabaru. Hakanan taron yana son ganin an kafa kungiyar ƙwararru da suka samu irin wannan horo waɗanda har yanzu suna cikin aikin kiwon lafiya. Jakadar Reno ya gaya wa mahalartan, idan mun gaza bayar da lafiya ga 'yan ƙasa muna jin zafin da bashi misaltuwa wanda yafi ciwon zafi. Muna ganin illar haka idan yara ba su je makaranta ba. Muna ganin wahalar da iyaye suke shiga idan suka gaza zuwa aiki da bakin ciki idan an rasa rai ko kyamar da ake nuna wa masu lalura saboda wata cuta. Kuna nan ne saboda kun san kalubalen kuma kuna kokarin gyarawa. Jakadan ya kara da cewa kamar ku Amurka tuni ta gano amfanin hada kai ta tsakaikanin hukumomi daban-daban don ganin an magance kalubalen lafiya a fadin duniya. Hukumomi mabambanta kamar hukumar raya kasashen ta Amurka, cibiyar yaki da cututtuka ta Amurka, ma'aikatar tsaron Amurka, jami'an tsaron farin kaya, ma'aikatar harkokin wajen Amurka karkashin reshenta da yake kula da 'yan gudun hijira suna aiki ta bangarori daban-daban don bunkasa lafiyar jama'ar Afirka da kuma sauran sassan duniya. Dukkan waɗannan hukumomi suna bangaren tawagar ofishin jakadan Amurka a Habasha, wanda suke aiki tare da gwamnatin Habasha da kungiyoyin farar hula da masu zaman kansu da dai sauran masu taimakawa. Jakadar Reno ya gaya wa masu halartar bitar cewa zuwa shekarar 2050 yawan al'umma Afirka zai zarce biliyan 2, wanda fiye da kashi 70 'yan ƙasa da shekaru 35 ne. Biyan buƙatun mutane biliyan 2 ba abu bane wanda zamu iya yi mu kadai. Amurka na iyaka kokarinta kuma aikin yana buƙatar kawaye masu ƙarfi da shugabanni gwarzaye kamar ku da kuke aiki a nahiyar don ganin an cimma nasara. Hakanan za ku buƙaci junanku, shine yasa taruka irin waɗannan suke da muhimmanci, inji Jakadar Reno. Kuna da cikakken goyen bayana da na abokanan aiki na da gwamnatin Amurka. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Sada fatan za a mun afuwa karfe 4 na yamma ne, saura minti 4 ba 3 da rabi kamar da na faɗa da zuba. Yanzu ga Maryam Dauda ta zo da labarai a takaice.
Madukwai 'yan adawar kasar Zimbabwe Morgan Tsvangirai, wanda ya yi suna wajen daɗe wadda ya yi yana gwagwarmayar neman kawo ƙarshen gwamnatin daɗaɗɗen shugaba Robert Mugabe ya rasu 'yan watanni bayan da Mugabe ya sha matsin lamba har sai da ya yi murabus bayan ya kwashe shekaru da dama yana mulki a ƙasar. Gwagwarmayar marigayin ta janyo masa jidali ga hannun gwamnati. Tsvangirai ɗan shekaru 65 ya rasu yau Laraba a Afirka ta Kudu bayan doguwar jinyar da ya yi sakamakon cutar sankarar daji ko kuma kansa da Turanci. Rundunar 'yan sanda a ƙaramar hukumar Broward da ke jihar Florida ta nan Amurka ta ce ɗan bindigar da ya buɗe wuta a wata makarantar sakandare da ke Parkland har yanzu bai shiga hannu ba. Babu cikakken bayani, amma tashoshin talabijin da ke yankin sun ce mutane aƙalla 20 ne suka jikkata. 'Yan sandan ba su da bayani akan halin da waɗanda harin ya rutsa da su suke ciki a yanzu haka. Ranar 2 ga watan nan na Fabrairu, mayakan ƙungiyar Boko Haram fiye da 24 suka fito daga maɓoyarsu a dajin Zamfiza, inda suka miƙa wuya ga hukumomi. Miƙa wuyan da suka yi na zaman wata muhimmiyar nasara da dakarun Najeriya da kuma sauran dakarun ƙawancen yankin suka samu akan ƙungiyar da aka karyawa lagu. Duk da haka tana zama mummunar ƙungiyar 'yan ta'adda.
Masu sauraro, abin da ya so kake nan baki ɗaya cikin shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi, wato 5 kenan na safe agogon Ghana. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. In za mu madadin ita Maryam Dauda da ta ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Lagos Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa, da kuma injiniyan mu Zubair Mahmud Lalo ke cewa a kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.